ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد هكا أنقوا أهنا من قيسوا تحتين المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah mahaukakin sarki da ya kaddari haduwarmu a wannan majalisi wanda muke karatu cikin littafin Umdatul Ahkam min kalami Khairil Anam, wallafan babban malami Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, Allah masa rahama. Wannan ita ce halka ta biyu a wannan yammaci na Laraba 17 ga watan Safar, hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444, wanda ya daidai da 14 ga watan 9 shekara ta 2022. A wannan masallaci na bakin karkanci da muka fara karatun wannan littafi na Umdatul Ahkam makon da ya gabata, mun duba takaitaccen tarjama na mawallafin wannan littafi. A yau insha Allah za mu shiga kai tsaye cikin hadisai da ya kawo a cikin littafin Kitabut Tahara. A halkar da ta gabata mun yi bayanin dalilin da ya sanya ya buɗe wannan littafi da Kitabut Tahara. Sai fara da hadisi na farko, an Umara bin al-Khattabi رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. جبانين موجوبة معنا من حديثي دا حكا قاومنا كفشن كتاب الصحارة حكا أبو بوا بجاوك لسكي دا علاقة دا حديثي أبنا فرقو مولا في الإسلام ya buɗe littafin da wannan hadisi. Alhali babin da aka kawo hadisin karkashinsa Kitabut Tahara, ai mun kula za mu ga Kitabut Tahara, amma na hadisi da muka karanta za mu gaba shi da alaƙa da Tahara. To meye hikimar da ta sa mawallafin wannan littafi ya buɗe Kitabut Tahara, ko kuma mu ce gaba ɗaya ma ya buɗe littafin da wannan hadisi, tare da cewa cikin hadisin za mu ji babu wani abu da yake da alaka da Tahara? Topic ɗin kuma topic ɗin Tahara. So waɗanda suka yi sharhin wannan littafi sun yi bayanin sabubban da suke ga suka sanya mawallafin littafin ya buɗe da wannan hadisi. Sun ambaci sabubba guda uku ko sama da haka. Sababi na farko da suka ambata da ya sanya ya buɗe littafinsa gaba ɗaya da wannan hadisi, saboda ya yi ishara gare ka kai mai karatu cewa hadisan da zai kawo a nan gaba wanda suka kunshi ibada dole ne sai an kyautata niyya, tunda hadisin ya kunshi bayani kan niyya. To hadisan da zai kawo nan gaba da suka kunshi ibada da za a yi wa Allah, sai an kyautata niyya in ana so ibadar ta zama karfafiya. Yanzu idan za ka yi gini, kana bukatan ka sanya foundation, to wannan sai zama kaman foundation ne, kaman dan bagin shiki aka sa wa ayyukan da za a zo a gina in ana so su kyau. Kaga yanzu mutum in zai gini, yana so ginin nasa yayi kyau, sai ya cautata ginshikin ta yanda in yazo ya dora ginin zai kyau. To shine wannan hadisin sai ya sanya mana shi zama kaman ginshiki na duk aiki da bawa zai. Da aikin da zaka yi idan kana so ya zamanto ya samu karkuwa gurin Allah madaukakin sarki, sai ka cautata niyya. To wannan shi yasa sai ya bude littafin nasa gaba daya da hadisin da ya kunshi bayani kan cautata niyya. Shine wannan hadisi da muka karanta. Wannan dalili na farko kenan da ya sanya ya bude wannan littafi da wannan hadisi. Dalili na biyu, dan mawallafin ya nuna cewar wannan hadisai da ya tara cikin wannan littafi yayi ne dan neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala, saboda ga ayyukan da bawa zai yi na da'a wa Allah ana so yayi dan neman yardan Allah ba neman yardan wani ba. To in mutum ya zama haka ya rabauta kuma ya tsira, to shine sai bude dan yayi ishara cewa wannan hadisai da zai tara yana neman yardan Allah ne, manufarsa ya samu yardan Allah. Sannan kai ma mai karatu yana so lokacin da zaka karanta littafin ka cautata niyyarka wajen karantawa, wato ka karanta littafin hadisan da aka kawo ka karanta su da kyakkyawar niyya. Kamar ya kyakkyawar niyya ka karanta don ka fahimci saƙon da suke kunshe da hadisan da ya kawo, wannan kaga kyakkyawar niyya. Sannan kuma ka yi aiki da abin da ke cikin hadisai din, kaga wannan duka kyakkyawar niyya kenan. Yayi dan ya samu karbuwa a gurin Allah, Allah ya karba masa wannan aikin, ya bude da wannan hadisi. Sannan kai ma yana ma ishara wanda zaka karanta hadisan, kai ma a lokacin da kake karanta su ka kyautata niyyarka, ya zamanto kyakkyawar niyya ce, kyakkyawar manufa ce ta sa kake karanta hadisan, ta yanda zaka fahimci saƙon da ke cikin su wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar. Sannan kuma kai aiki da abun da saƙon ya kunsa. Shine malamai suka ce in kuma kai la'akari da yanda Allah ya ba wa littafin karbuwa, zaka fahimci cewa manufar da ta sa ya bude da wannan hadisin Allah ya cika masa ita. Saboda in har aiki yayi kyau, to wannan aikin Allah yana tawwamar da shi, wannan aikin Allah yana tabbatar da shi har abada. Idan har aiki Allah ya karbe shi, zaka ga wannan aiki sunansa, zaka wannan aiki sunansa ya shahara a duniya, Allah ya daukaci wannan aiki in har Allah subhanahu wataala ya karbi wannan aiki din. Wannan dalili na biyu da malamai suka ambata. Sai kuma dalili na uku wanda shi ma malamai sun ambace shi cikin dalilan da suka sanya mawallafin littafin ya bude da wannan hadisi, shine da ya duba sai ga magabata sun ba ma wannan hadisi kula na musamman. Wannan hadisi na innamal a'malu binniyat, sun ba shi kula na musamman, sun mai da hankali a kansa. Har ma wasu daga cikin malamai suke cewa duk wanda zai rubuta littafi ya kamata ya bude littafinsa da wannan hadisi na innamal a'malu binniyat, inji wasu daga cikin malamai. Shi yasa idan muka duba zamu ga kamar Imamu Bukhari da ya zo rubuta littafinsa na Sahihul Bukhari, wanda malaman hadisi sun yi ittifaki cikin littafan hadisi kafar ba littafin da ya kai shi inganci. To da ya zo rubuta littafinsa na Sahihul Bukhari, sai ya bude littafin da wannan hadisi na innamal a'malu binniyat a cikin kitabu bad'il wahyi, shine abin nan topic na farko a Sahihul Bukhari. Kitabu bad'il wahyi, babu kaifa kana bad'ul wahyi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, karkashin wannan babu sai ka wannan hadisi na Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi, innamal a'malu binniyat. To shine da yawa daga cikin magabata suka ce ya kamata ga duk wanda zai rubuta littafi da yake kunshe da sako na Allah subhanahu wataala ko manzansa, to ya bude da wannan hadisi din. To sai zama yayi amfani da wannan shawari na malamai da suka ba mu duk wanda zai rubuta littafi kan ya bude da wannan hadisi din. Qadi Iyad Allah ya masa rahama yana ɗaya daga cikin magabata, yayi sharhin littafin Sahihu Muslim, babban malami ne na hadisi kuma babban malami ne na tarihi yana da littafin ash-shifa bi ta'rifi huquqil mustafa inda ya kawo haƙoƙin annabi da sifofin annabi da kimarsa da matsayinsa da darajarsa da daukakarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to karkashin wannan hadisi yake cewa da yawa daga cikin magabata malamai sun ce wannan hadisi zai iya daukan one over three na addinin musulunci gaba daya idan ka kasa addinin musulunci gida uku to wannan hadisi na innamal a'malu binniyat zai dauki gida uku kamar ya dan abun ya fito mana mun san na komai sai da niyya kwarai kuwa baba mun san abubuwan da ake aikatawa bawa zai aikata na da'a wa Allah ana yi ne a gabai guda uku zuciya ta tabbaka sai kuma gabanmu ko na zahiri to kage kenan in ka kula ai zaka ga a gurare guda uku ne addinin ke kai ka da cikin zuciya in ka zo misali yanzu zaka yi sallah ai sai kai niyya a zuci ko kage an samu na farko na biyu zaka yi kabbara da fatan baka na uku zaka yi ruku'u da gadon bayanka zaka tafi sujjada da gabbai guda bakwai umirtu an asjuda ala sab'ati a'dumi inja annabi sallallahu alaihi wasallam yace an umurce shi ya sujjada akan kasusuwa guda bakwai sai goshin sa sai isharar goshi da hanci kaga dai kenan na biyu da na uku tafukan hannun sa kaga tafukan hannu guda biyu ka hada da goshi da hanci an samu uku sai na hudu da na biyar guyoyin sa guda biyu sai na shida da na bakwai ya sun kafansa kaga nan gabbai sun yi aiki sannan duk lokacin da zaka tafi ruku'u ko zaka dago ai fa bakinka yana aiki zaka ce Allahu akbar zaka ce sami'a Allahu liman hamida kaga sai zamanto sallah an yi ta a gurare guda uku gabbai guda uku to haka idan ka zo azumi nan ma dole sai ka yi niyya saboda babu azumi in ji annabi ga wanda bai kwana da niyya ba azumin farilla na ramadan to sannan kuma zaka zo ka hana kanka abinci kaga cikinka yayi aiki shi ma kada ne cikin jikinka to haka dai in ka zo zakka in ka zo hajji duk ibadu da zaka je zaka ga dole ne za a yi su akalla daga bai guda biyu kuma dole niyya sai ta shiga to shi yasa kaje iya da yake cewa malamai na addinin musulunci sun ce wannan hadisi ya dauki daya bisa uku addinin musulunci dikadiya kaga misalin da muka kawo ya fara fito mana da wannan sannan wasu kuma daga cikin malamai suka ce da addinin musulunci yana kai kawo akan abubuwa guda hudu ne duk addini yana kai kawo akan abubuwa guda hudu sai aka kawo mana baitin wani daga cikin magabata qadir yake cewa umdatud dini indana kalimatu arba'un min kalami khairil baliya ittaqi shubuhati wadhhat wada ma laysa ya'nika wa ahmal an-nabiyyati yace indatu dini inda na kallata ginshikan addini kalmomi ne arba'un guda hudu kenan addinin musulunci ya tsayo akan ginshikai guda hudu min kalami khairil baliya annan ginshikai guda hudun a cikin hadisan annabi aka ciro su na farko ittaqi shubuhat hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun wannan shine ittaqi shubuhat ka kaura cewa shubuha ka tsorace shubuha kai taka tsantsan wajen afkawa shubuha dama addini halal ne da haram kaga wannan bangare na farko ce wadhhat sannan kuma ka guji duniya ka guji abun hannun mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka Allah sai na uku yace wada ma laysa ya'nika kabar abun da bai shafe ka ba annabi yace min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni yana daga cikin kyan musuluncin mutum ya bar abun da bai shafe shi ba sai na karshe yace wa amalan nabiyyati kai aiki da niyya kenan din musulunci yana kai kawo akan waɗannan abubuwa guda hudu da aka ambata mana kaga kenan farawa da wannan hadisi da mawallafin littafin nan yayi yana da matukar muhimmanci saboda waɗannan dalilai da muka ambata abu na biyu da za mu duba gabanin mu shiga bayani kan hadisin wannan hadisi duk wani littafi da muka sani wanda ake dogaro da shi a musulunci cikin littafan hadisi ya fitar da wannan hadisi wato duk wani littafi na hadisi da ka sani wanda ake dogaro da shi a musulunci a duniyar musulunci sun fitar da wannan hadisi kutubus sita duk sun fitar da hadisi kutubus sita an ce kutubus sita kaga na farko akwai sahihul bukhari bukhari ya fitar shi a babuka daban-daban ba babi daya ba ba biyu ba muslim ya fitar wannan hadisi cikin sahihin sai na uku wannan ina lissafo mana kutubus sita an ce kutubus sita bukhari muslim abu dauda tirmidhi nasa'i ibnu majah sune kutubus sita to duk sun fitar wannan hadisin cikin littafan shi kaga sune matakin farko cikin littafan hadisi da ake dogara da to duk sun fitar bukhari ya fitar muslim ya fitar abu dauda ya fitar tirmidhi ya fitar nasa'i ya fitar ibnu majah sannan ka taho imam malik allah masa rahama ya fitar cikin muwatta kuma ana cewa cikin littafan hadisi da aka rubuta shine littafi na farko da aka fara rubuta a irin wannan tsari da muke ganin rubuce-rubuce na littafan hadisi muwatta malik shine na farko to imam malik ya fitar wannan hadisi cikin littafin sa muwa sannan imam ahmad ya fitar da wannan hadisi cikin musnad ɗinsa kaga mun samu littafai guda bakwai na hadisai a abuwan guda takwas can mun ambaci kutubus sita nan ga muwatta malik bakwai ko sannan ga musnad na imamu ahmad takwas ya fitar cikin musnad ɗinsa sannan imamu al-bazzar shi ma ya fitar cikin musnad ɗinsa mun samu nawa mun samu littafai tara na hadisi da suka fujja wannan hadisi sai littafi na goma ibnu khuzaima ya fitar cikin sahihin sai littafi na 11 ibnu hibban shi ma ya fitar cikin sahihin littafi na 12 baihaqi ya fitar cikin sunanul kubra littafi na 13 ya fitar cikin sunanul sughra imamu baihaqi yana da sunanul kubra yana da sunanul sughra yana da sha'abul iman duk kuma ya fitar hadisin nan cikin waɗannan littafai nasu guda uku mun samu nawa kenan littafai 14 littafi na 15 imamu tabarani ya fitar cikin mu'jamul awsat sai littafi na 16 ko littafi na 16 imamu Daraqutni ya fitar cikin sunan dinsa wannan kaɗan daga ciki in muka ce za mu ta zubo su lokaci ba zai ba mu dama to kenan wannan yake nuna mana muhimmancin wannan hadisi yanda malaman hadisi suka bawa wannan hadisi kulawa na musamman sai abu na uku wanda a kansa za mu karkare kuma sai mu shiga cikin hadisin mu duba mu ga ma'ana hadisin da kuma hukunce-hukunce da hadisin ya kunsa menene sababin hadisi da yawa daga cikin malaman hadisi ko kuma wanda suka yi sharhin wannan hadisi sun yi ƙoƙarin fito da sababin da ya sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi suna cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kusan ma hadisi ne imamu at-tabarani ya fitar cikin mu'jamul awsat lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umurni wa sahabbansa su yi hijira daga makka su koma madina sai suka yi hijira suka koma madina wani mutum sai ga wata mata musulmi ne amma shi bai hijira ba yana zaune a makka sai ga wata mata a madina ta burge shi sai ya nemi ya aure ta sai ta ce ta za a yi aure ta alhali ga shi nan duk sahabban annabi sun yi hijira daga makka sun dawo madina kai kuma kana makka in ka ga na aure ka to ka yi hijira to sai hijira ya bar makka ya taho madina ita wannan matar ana kiranta ummu kais to lokacin da ya hijira daga makka ya dawo madina sai sahabbai suke masa laƙabi da muhajiru ummi kais wato wanda hijirarsa ta zama saboda ya auri ummi kais ma'ana yanzu shi lokacin da annabi yace ayi hijira bai hijira ba sai yanzu da ummu kai ta sa masa sharadin cewa ba za ta aure shi ba sai yayi hijira sannan mai hijira to shine suke ce masa muhajiru suke ce masa muhajiru ummu kai to shine wasu daga cikin malamai suke cewa shine dalilin da yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innamal a'malu binniyat wa inna ma likulli imrin ma nawa yace fa man kana hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli wa man kana hijratu ila dunya musiba aw mara'atin yatazawwaju kaga shi ya je dan ya aure ummu kai kuma da yaje sai samu ya aure ta shi wannan hadisi da na karanta na muhajir ummu kais hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Tabarani ya fitar da shi cikin mu'jamul a cikin mu'jam dinsa sai dai da yawa daga cikin malamai suna cewa ba shi bane sababin hadisi shi ma wata ita ma wata kissar ta faru amma ba ita bace sababin da yasa annabi ya faɗi wannan hadisi annabi ya faɗi innamal a'malu binniyat daban sannan wannan kissar da ta faru na muhajiru ummu kais shi ta ma daban duk da ta inganta amma ba ita bace sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi wannan hadisi to sai mu shiga cikin hadisin yace an umara bin al-khattab radiyallahu anhu an samu daga umar dan khattab Allah ya yarda da shi umar dan khattab wannan sananne ne ga kowane musulmi duk musulmin da aka ce masa umar dan khattab ya san shi farin sani kaga kalifofin annabi guda hudu nan babu musulmin da bai san su ba har kananun yara zaga sun san su Abubakar Umar Uthman Ali waɗannan sun shahara cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunan sa Umaru bin al-Khattab bin Nufail bin Abd al-Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab ya hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kakansa Ka'ab Ka'ab kakan Umar ne na takwas wanda Ka'ab kakan annabi ne na bakwai mu lissafa mu zama muka ce Umar bin Khattab ko Khattab wannan babansa ne bin Nufayl kakan Umar na farko ce bin Abd al-Uzza kakan Umar na biyu ko bin Riyah kakan Umar na uku bin Abdullah kakan Umar na hudu bin Qurt kakan Umar na biyar bin Razah kakan Umar na nawa na shida bin Adi kakan Umar na bakwai bin Ka'ab kakan Umar na takwas shi kakansa na takwas shine Ka'ab annabi kuma Ka'ab kakansa ne na bakwai Muhammad bin Abdullah bin Abd al-Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrata bin Ka'ab sun hadu da annabi akan Ka'ab wanda shi kakan annabi ne na bakwai kuma kakan sayyidina Umar na takwas sayyidina Umar yana cikin madaukaka a cikin Qurayshawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala ya karfafi musulunci da Umar ko kuma da Abu Jahal to Allah kuma ya zabi Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah subhanahu wataala akan ya karfafi musulunci da ɗaya daga cikin mutane guda biyu da ya fi so imma Umar ko Abu Jahal Abu Jahal shi ma sunansa Umar annabi ya ce bi ahadil umarai ya Allah ka karfafi musulunci da ɗaya daga cikin Umar guda biyu saboda annabi lokacin da ya fara kiran mutane zuwa ga musulunci an tsangwame shi tsangwama sosai Allah bayan ba dadan Allah madaukakin sarki ya sanya masa mutane biyu sun zama garkuwa gare shi ba da ba zai iya zama a Makka tunda ai sahabbansa masu rauni zaman Makka ya gagare su ya musu umurni su hijira su tafi Habasha shi kuma yana zaune a Makka yana ta da'awansa amma a ɓoye sannan kuma ibadarsa suna yi ita ma a ɓoye a Darul Arqam bin Abil Arqam saboda yanda mushrikai suka sa su a gaba suna so sai sun ga bayan su sai dai shi annabi yana da babbansa Abu Talib wanda shi ma Abu Talib madaukaki ne cikin Qurayshawa kuma baya yadda a cutar da annabi sannan ga matarsa Khadija suna ganin girmanta tana da kima tana da abun haninta matar annabi to kaga ita ma dole ba za ta bari a cutar da mijinta ba to annabi da ya duba ya tausaya wa sahabbansa irin gwagwarmaya da wahala da suke wani ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune a jikin ɗakin Ka'aba yace ya Rasulullah yanzu baka ga irin yanayin da muke ciki ba ba za ka roƙa mana Allah bai kawo mana mafita akan irin wannan yanayin da muke ciki annabi yake ce masa na rantsa da Allah wannan addini da kake gani sai Allah ya cika shi da son mai so da kin mai ki idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace waɗanda suka gabace mutum ya kasance akan soka masa kibiya ta bakinsa sai ta fito ta dubirarsa amma hakan bai sa shi ya bar addinin Allah ba kuma annabi yana tausansa yana nuna masa naku mai sauki ne in ka kwatanta da wasu wanda suka gabace ku saboda riko da addini da suka yi kuma na kamu minhum illa ayyuminu billahi al-aziz al-hamid to shine annabi da ya ga yanayin da sahabbansa suke ciki na rauni da yanda ake gana musu azaba sai roki Allah subhanahu wa ta'ala ya karfafi addinin musulunci da ɗaya daga cikin umar guda biyu wanda ya fi so to Allah sai ya zaɓi sayyidina umar ya fi son sa a kan Abu Jahal sai masa gamtakatar da musulunci sai zama sayyidina umar ya musulunta bayan aiko annabi da shekara biyar shekarar da ya yi umarni wa sahabbansa su tafi habasha saboda tsangwama ya musu yawa a makka an hana su su sake su yi ibada a makka to wannan ya sa annabi ya ƙara tausaya wa sahabbansa ya roki Allah ya karfafi musulunci da ɗaya daga cikin mutane guda biyu wanda suna da izza a cikin Qurayshawa shine Umar ɗan Khattab ko kuma Abu Jahl to sai Allah ya amsa addu'an annabi cikin mutum biyu ya fi son Umar sai ya zaɓe shi ya masa gamtakatar da musulunci to tunda sayyidina Umar ya musulunta sai aka wayi gari sahabban annabi za su iya fitowa su zo jikin ɗakin Ka'aba su sallah amma da ba su da wannan dama Abdullahi dan Mas'ud Allah ya yarda da shi yake cewa ma zinna a izzatan mundu aslama Umar yace ba mu gushe ba muna madaukaka tunda Umar ya musulunta yace da ba su kisa su fito su yi sallah amma yanzu za su fito a sake cikin walwala su zo jikin ɗakin Ka'aba su yi sallah ba mai tanka musu saboda izza ta sayyidina Umar Allah ya yarda da shi sahabi ne wanda yake da falala wanda yake da tarin yawa wanda wasu ma daga cikin falalarsa annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi ishara zuwa gare su suna nan ba biya sai dai mu ambaci kaɗan daga ciki saboda mu san hadisin wa muke karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari wa sahabbansa hadisin yana nan cikin sahihul bukhari yana nan cikin sahihul muslim yace ra'aituni ala qalidin fa naza'tu minha ma sha Allah kuma akhadha ibn abi quhafa li yurawihani a wata riwaya فأخذ منها دلوا أو دلوي وفي نزعه ضعف والله يذكر ثم أخذها ابن الخطاب فلم أرى أبقريا من الناس يفري فريا حتى ضرب الناس بعطر وأن حديث كما رد نفقه بخاري ده مسلم سنة تدش النبي يتي رأيتني على كنب يكون تابتي فيي مفركي قاشنا أكر ريديا ينجروا أكر ريديا دقوقا yace sai dan Abu Quhafa sai zo ya karbe shi daga wannan jarruwan da yake a wannan rijiya yace kuma akhadha ibn abi quhafa sai dan Abu Quhafa ya zo ya karbi wannan jarruwa da nake daga wannan rijiya li rawiha dan ya hutar da inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma naza'a minha daluwan aw dalwai abubakar da ya karbi jarruwan a hannun annabi sai da guga daya daga rijiyar ko kuma guga ya ce wa fi nazihi ba'd cikin jarruwan da yayi akwai rauni ya ce wallahu ya gafi da ni Allah da ya gafi shine malamai suka ce wannan zai nuna maka isharar da annabi yake na mafarkin da yayi yana bayani ne kan zamanin da yayi yana yada addinin musulunci shine tamkar jarruwa daga rijiya yanzu ai ruwa daga rijiya in za a fita ruwa mun san yana amfanar mutane zai amfani da kofi to haka karantarwan annabi ya amfani mutane ya amfani kwakwalen mutane ya gina kwakwalen mutane to sanda annabi ya koma ga Allah waye ya karbi ragamar jagorancin al'umma Abubakar shekara nawa yayi shekara ba to cikin hadisin annabi ya ce fi nazza minha daluwan aw dalwai
to kaga idan an dauki fassarar dalwai kenan annabi yayi ishara jarwan da yayi na guga biyu kamar shekara biyu yana jagoranci yace sai dan kaddab yazo ya karbi wannan jarwa daga gurin Abu Bakar annabi sallallahu alaihi wasallam yace falam ara abqariyan minan nasi yafri fari yace shi tunda yake a rayuwarsa bai taba ganin jajirtaccen mutum tsayayyen mutum zakakurin mutum irin sayyidina Umar da yake nagartaccen aiki irin nasu kuma kaga sayyidina Umar a lokacin sa ne musulunci ya je inda ba a zato ba a tsammani lokacin sa ne musulunci ya mamaye yankin Farisawa lokacin sa ne musulunci ya mamaye yankin Rumawa lokacin sa ne musulunci ya gangara ya shiga Afirka da a lokacin sayyidina Umar Allah ya da shi to wannan sheda ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya masa sannan sheda ta biyu wannan kuma ta fito daga bakin sayyidina Ali Allah ya da shi hadisin Ibn Abbas Allah ya da shi da babansa gaba ta yake bada labari cewa lokacin da Abu Lu'lu al-Majusi yazo ya soki sayyidina Umar Allah ya da shi aka ba shi nono nono ya fito ta inda aka soke shi aka dauke shi jinadina aka kai shi gidansa aka ajiye shi mutane sun kewaye shi ana alhini inji Ibn Abbas yace ina cikin wanda suka kewaye shi yace muna haka sai naji an zo an dafa kafadata yace ina juyawa sai naga Ali dan Abi Talib Allah ya tabbata shi yace sai naji yana magana yana cewa sayyidina Umar zaka tafi ka bar mu yace cikin wanda annabi ya rasu ya bari ba wanda nake so na hadu da Allah da irin aikin sa kamar ka ya sayyidina Umar inji Ali dan Abi Talib yake fadi yace ina fata Allah ya haka ka da abokanka guda biyu sune annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar me yasa yayi wannan fata yace sau tari da dama ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa ji'tu ana wa Abu Bakr wa Umar wa dakhaltu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kharajtu ana wa Abu Bakr wa Umar wa kuntu ana wa Abu Bakr wa Umar yace galibi ya ji annabi yana faɗi galibi annabi yana cewa na zo ni da Abu Bakr da Umar mun kasance ni da Abu Bakr da Umar mun shiga ni da Abu Bakr da Umar mun fita ni da Abu Bakr da Umar muna tare ni da Abu Bakr da Umar yace to yana fata Allah ya haɗa shi da waɗannan abokansa guda biyu kuma sai Allah ya hukunci suka zama suna tare kaburburan su duka a jere su uku a guri guda a dakin Aisha Allah ya yarda to akwai sheda na ƙarshe wanda zamu karkare da shi wanda shi ma annabi ya masa akan falala mun san yana cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna mutane goma da aka musu al-bishr da al-janna annabi ya ambaci mutane goma cikin sahabbansa a majalisi guda cikin lafazi guda lokaci guda yace waɗannan duk suna cikin suna aljanna sayyidina Umar yana daga cikin su goma sannan bayan nan an masa albishir a keɓe kaya annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya je Isra'i da Mi'raji ya dawo sai yake cewa sayyidina Umar an wuce da ni jikin wani bene a aljanna na ga wani bene a aljanna wata mata tana tsugune a jikin benen tana alwala sai na tambaya wannan nawa ya sai aka ce mun na Umar dan Khattab ya ce har na yunkura zan shiga sai na tuno kishi irin naka sai na fasa sayyidina Umar sai fashe da yace ya rasulullah ko zan yi wa kowa kishi a duniya kai kan ka wuce umma kishi ya shiga gonarsa wata gona annabi sallallahu alaihi wasallam wata gona ya dan huta mun san annabi baya hutu in ya fito kowa zai zo wancan ya zo wannan ya zo wannan ya zo da tambayar sa wannan ya zo da matsalar sa kuma duk annabi zai saurare su sallallahu alaihi wasallam kuma baya taba nuna kosawa ko gajiya to shine wata rana ya buƙaci ya dan kebe kansa ya dan samu hutu kadan sai je wata wani gona haka ko wani lambu a kuba gonar a kewaye take da kofa annabi ya shiga shi kadan sai zauna zai dan huta tunda ba ya samun hutu koyaushe yana cikin hidima da ƙawainiya na mutane saboda shugaban su ne haka ake so shugaba ya zama mai hidima da tsawainiya na mutane wai ra'isul qawmi khadimu shugaban mutane kaman mai hidiman su annabi yana sadaukar da kansa wajen hidimawa sahabban sa ba babba ba yawo kuma ko bawa da yazo da bukatar sa annabi zai saurare shi yayi aikaika wajen biya masa bukatar sa to shine dan jibe kansa a cikin wata gona dan ya san samu rilif hakan nan to shi kuma Abubakar duk inda yake bai ga annabi ba ya jin daɗi ba ya samu nishiya ya bincika ba labarin annabi sai tsammani yana wannan gonar ta shine ya tafi gonar ya je ya nemi a bashi a masa izini gun annabi dan annabi da ya shiga gonar ya sa mai gadi ba lalle ya bar kowa ya shiga ba yana so ya dan huta ne ka gadi da ya je ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ka ce masa ya shigo kuma ka masa bishara da aljanna haka ce sayyidina Abubakar annabi ya ce ka shigo kuma yana maka ambition da aljanna sayyidina Abubakar ya shigo sai tada annabi a zaune akan wata rijiya ya je ba kafafun sa ciki sai zauna a hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallam Umar shi ma ya buga ya leka ya duba bai ga annabi ba shi ma ya tsammani ya tafi wannan gona ta su sai ta yawancin ba su ga annabi ba sa jin da shi yasa da ya rasu suka samu kansa a cikin limuwa da gigi cewa wasu kuma suka gagara zaman Madina suka bar Madina saboda soyayyar da suke yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Umar da bai ga annabi ba shi ma sai ya tafi wannan gona ya je sai tadda wanda annabi ya sa shi gadi a kofa ya ce je ka mun iso gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya annabi annabi ya ce je ka masa izini ka masa bishara da aljanna kaga annabi ya yi bishara wa sayyidina Umar har sau uku da aljanna canya masa cikin mutum goma sannan ya masa shi kadai nan kuma gashi ya masa tare da Abubakar da Usman Allah ya jada sayyidina annabi yana zaune da sahabbansa sai yake ba su labari yake ce musu wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari yace a cikin wata al'umma da ta gabata wani mutum ya kasance yana tafe da saniyarsa sai ya hau kanta da ya hau kanta sai yana dukanta sai saniyar ta juyo sai take ce masa inna lam nukhlaq li hadha innama khuliqna lil harb saniyar ta juyo take cewa wannan mamallakin nata wannan abun da kake ba dan shi aka halicce mu ka hau kaina kuma kana duka na ba dan haka aka halicce mu tace dalilin da yasa aka halicce mu an halicce mu ne dan mu yi noma saniyar take gayawa mamallakinta annabi yana zaune da sahabban sai suka ce subhanallah baqaratun tatakallam abun mamaki saniya kuma tana magana tunda an san saniya ba ta magana sai dai ta kuka daga ba a jin magana ta to sai suke mamaki sai annabi ya ce fa inni qulu bi hadha ana wa Abu Bakr wa Umar kuma a lokacin Abu Bakr da Umar ba sa gurin yace mu mun yadda mun sallama mun yadda cewa za ta yi magana ni da Abu Bakr da Umar inji annabi kaga yayiwa Abubakar da Umar sheda cewa duk abin da yazo daga gurin annabi take suke rungumar sa tari bisa tari sai ya sake ce musu wani mutum ne ya kasance yana kiyan dabbobin sa sai kirkeci ta zo sai ta kama ɗaya daga ciki sai ya bi ta ya je kwato ta ya dawo da ita sai kirkecin take ce masa to ya ka iya da ita yau saburi ranan fitina ranan da hankalinka baya jikinka ka shiga tu da fitina da tashin hankali da rashin nutsuwa da rashin kwanciyar hankali baka ta dabbobi ni kuma a ranan zan dauke ta in tafi a ranan wa zai kwace ta sai suka ce subhanallah kirkeci kuma sai magana annabi sai ya ce wa fa inni uminu bi hadha ana wa Abu Bakr wa Umar yace ni da Abu Bakr da Umar mun yi imani da haka mun yarda cewa saniyar za ta iya magana saboda ai ikon Allah Allah kuma yana da iko yana da dama ya sa komai ya yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Madina ya je gurin da ake bayin raƙuma sai wani raƙumi ya rugo da gudu ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana kunka sai nabi yace ina mamallakin rakumin nan sai yace gani na ya rasulullahi yace kaji tsoron Allah akan wannan dabba saboda yana koka mun cewa baka bashi isasshen abinci kuma kana kallafa masa abin da yake farkon sa kaga wannan tana daga cikin mu'jiza na annabi dabbobi su yi magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ji magana su wannan sayyidina Umar daga gare shi aka samu wannan hadisi kusan hadisan da aka samu daga sayyidina Umar sun kai 573 wanda ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidina Umar kamar yadda muka yi ishara a baya yayi shahada lokacin da Abu Lu'lu al-Majusi ya soke shi yayi kabbara sallar asubahi a kwana hudu sauran zilhijja ya fita wato zai zama 25 ga watan zilhijja a shekara ta 23 an kashe sayyidina Umar shekara ta 23 bayan hijira a 25 ga watan zilhijja wato gabanin zilhijja fita da kwanaki guda hudu anan yayi shahada Allah ya da shi wannan hadisi daga gare shi aka samu shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ai ayyuka ba sa yuwa sai da niyya ai ayyuka dole ne sai da niyya wannan furuci na annabi sallallahu alaihi wasallam ayyukan wa annabi yake nufi ayyukan bayi ko kowa kenan cikin al'ummar sa ko kuma iya musulmi ne kaga ko shakka babu musulmi ake nufi innama a'malul mukallafina binniyya ayyukan mukallafun ba su yuwa sai da niyya to wanne irin ayyuka ake nufi ayyuka na ibada to shi yasa a muka ce musulmi kafiri ai baya ibada ko yayi ibada yayi aikin banza saboda ni an rasa musulunci tare da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat ai ayyuka ba sa yuwa sai da niyya ko kuma sai da niyyoyi kaga an zo da shi can an ce innamal a'malu binniyat ayyuka ba sa yuwa sai da niyyoyi a wata riwaya binniyya a wata riwaya kuma ayyuka ba sa yuwa sai da niyya ita niyya ta kasu kashi kamar yadda malamai suka ambata kashi na farko niyya da za ta bambance ibada wanda suke sura iri yanzu sallar azhar da sallar la'asar ai surar su daya ya za a yi a bambance tsakanin azhar da la'asar niyya yanzu ko kasaru kake yi azhar raka'a biyu ake la'asar ma raka'a biyu kaga kenan surar su iri kuma karatun su duka ana yin shi a koyi ya za a yi a bambance cewa wannan sallar azhar ce wannan sallar la'asar ce niyya kenan niyya nau'i na farko ita ce wacce ake yi a lokacin da za a yi ibada dan a bambance ta da yar uwarta ko kuma a bambance farilla da nafila yanzu mutum da yazo yayi raka'a biyu ko kuma yazo yayi raka'a hudu sai a ce wannan nafila kai ne ko kuma farilla kai misali bayan an a lokacin sallar azhar mutum sai tashi yayi raka'a hudu yayi sallama sai a ce wannan raka'a hudun da kai farilla kai ne ko nafila sai ce a nafila ne me yasa zai ce nafila yayi niyyar nafila bai yi niyyar farilla ko kuma ce a farilla ne saboda yayi niyyar yayi sallar farilla ka kenan ita niyya ita za ta bambance tsakanin farilla da nafila mutum ne yayi azumi yau azumin me kai sai ce a na farilla ne saboda na sha azumi ɗaya cikin ramadana ko kuma azumin mai kai ana azumin nafila ya aka bambance niyya to niyya ita take bambance farilla daga yar uwarta ko ta bambance farilla daga nafila ko kuma ta bambance farilla da ibada da al'ada mutum ne ya shiga banɗaki yayi wanka wani irin wanka kai ya sai ce wankan tsafta ne a wani irin wanka kai wankan janaba ne ya aka bambance niyya niyya ita za ta bambance tsakanin ibada da kuma al'ada to wannan nau'i na farko kenan na niyya sai nau'i na biyu na niyya da malamai suka ambata shine mutum in ya tashi zai yi ibada ya ji cewa ibadan nan na Allah ne ma Allah yake wannan nau'i na biyu na niyya ce kenan niyya ta kasu kashi akwai niyya da bawa zai yi lokacin da zai yi ibada zai niyya cewa nan ibada kaza zan yanzu misali zamu yi sallar isha zamu kudurta a zuciyar mu cewa yanzu zamu yi sallar isha wannan niyya ta farko ce niyya ta biyu kuma mu ji cewa wa Allah zamu yi wa ibada ba wai wa mutane ba zamu idan mutane su yaba ba su ce a muna da tsaye da sallah ko kuma muna kula da sallah a ba dan haka zamu ba a cikin zuciyar mu mun ji cewa wannan sallar da zamu yi wa Allah zamu yi kaga kenan niyyar guda biyu ce akan so kuma duk ibadan da bawa zai yi a samu waɗannan niyoyi guda niyya ta farko niyyar ibadar karan kanta yanzu zan yi sallar asuba nayi niyyar zan yi sallar asuba sannan niyya ta biyu ka ji cewa wa Allah zaka yi wannan shi ake kira ikhlas yi don Allah kai niyyar yin ibadan sannan kuma ka ji cewa ibadan dan Allah zaka yi shi yasa malamai suka ce ita niyyar ta kasu ko tana da nau'o'i guda biyu to cewa da aka yi innamal a'malu binniyat ai ayyuka sai da niyya to me wannan lafazi yake nufi kamar akwai wani akwai wata kalma da ya kamata a kaddara dan bayanin ya fito sosai mun san annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya bashi jawami'ul kalim jawami'ul kalim shine annabi a cikin ɗan kalmomi kaɗan zai isar da sako wanda in wani ya zo shi sai ya yi kalmomi kusan 100 annabi cikin kalmomi 10 wanda wani zai yi 100 kafin sakon ya isa annabi cikin kalmomi 10 ya isar da sako kuma sakon ya isa wato yana da takaita magana yana da fasaha na harshe cikin jumla kwaya daya sai kaga ya isar da sakon da wani in ya zo sai ya yi jumla 10 ko 20 kafin ya isar da sako saboda fasaha da basira da Allah subhanahu wataala ba shi to haka za mu fahimta karkashin wannan hadisi da annabi yake innamal a'malu binniyat ai ayyuka sai da niyya to me annabi yake nufi a kaga akwai abin da annabi yake nufi a wannan gabafi shine malamai suke kokarin fito mana da abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nufi a wannan gaba wasu daga cikin malamai suka ce akwai kalmar da za a kaddara dan bayanin ya fito sosai innamal a'malu maqbulatun binniyya ai ayyuka ba sa zama karbaku sai da niyya kaga bayanin ya fito sosai ko to annabi saboda yanda Allah ya bashi jawami'ul kalim yana da takaita magana baya magana rararara sarbadai a'a takaitattun magana yake kuma masu cike da ma'ana annabi zai ma magana jumla daya in ka tashi zaka yi sharhin sa kai bayanin sa sai ka cika teji 1 2 3 4 kana kokarin fito da shi saboda fasaha da Allah subhanahu wataala bashi wannan yana daga cikin mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wataala yakan duba yanayin al'umma idan ya tashi sai ya turo musu annabi da mu'jizar da suke tinkaho da ita yanzu mutanen annabi Musa suna tinkaho da tsafi da Allah ya tashi ba annabi Musa mu'jiza sai ya bashi wacce take kwatankwaci da irin ayyukan sai inda in yazo yadda sandansa sai ta zama cibiya wannan an sai aiki ne na tsafi ko ba shi yasa Fir'auna ya so ya kure annabi Musa ba ta wannan gaba ya ce wa annabi Musa a haɗu zai tattaro duk wani wanda ya yarda da kansa cikin matsafa a zo a yi 'yar ƙuran tsakaninsa da annabi Musa sai aka sa rana da kowa zai zo ya haɗu kamar irin ɗauka ranar Idi ban sallah ai za ka ga har na ƙauye suna shigowa gari za ka ga gari a cike makare wanda yake ɗan gari wanda yake nesa sai ka ga shi ma shigo ka ga gari ya cika to sai aka sa irin ran sallah aka zo aka haɗu duk inda matsafi yake ya shahara ya kai ya kawo Fir'auna sai da ya gayyato shi suka zo aka hallabu sai suka ce Musa ka fara sai ya ce a ku ku fara da suka tashi sai suka yadda sandunan sai suka zama kattikattun kumurtaki so anan sai tsoro ya shiga zuciyar annabi Musa yana kaman za a rinjaye shi fa awjada fi nafsihi khifatan Musa sai Musa san ya tsoro cikin zuciyar saboda ya zama cizon da bai taba gani ba a rayuwarsa Allah sai ya ce masa ya Musa na tafi innaka antal a'la ita Musa karka ji tsoro kai ne madaukaki kana saman su zaka yi rinjaye akan su wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sanu yadda sandan da take halinka duk zaka lankwana abin da suke yi innama sanu kai da sahib wala yuflihu sahib wa haythu ata annabi Musa yana yadda sandan sa duk sai ta lankwana wannan mace ulki saharatu sabihi annan suka ce kai aikin annabi Musa ba tsaki bane wannan ya wuce gaban tsaki wannan daga Allah take suka fadi suka yi sujjada wa Allah qalu amanna bi rabbi harun take suka ce kai mun yi imani da ubangijin annabi Musa da shi da Harun to Allah da ya tashi aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya san cewa al'ummar da zai aiko annabi cikin ta al'umma ce da take tinkaho da fasaha na hari to Allah sai ya aiko shi da mu'jiza ta fasaha na hari annabi zai yi magana sai su kasa fahimta gashi da larabci zai yi magana su ma laraba ne kuma suna tinkaho da fasaha harshe sai su kasa magana fahimtar mai annabi akwai kissan wani mutum dan kasar Yaman da ya shigo garin Makka Dimaq ya shigo garin Makka yayi dawasi jikin dakin Ka'aba yana zaune sai ya ji manya cikin Qurayshawa irin su Umayyah ibn Khalaf irin su Abu Jahl suna tattaunawa kan yadda suke ga annabi ya ba su matsala suna ta ga shi karamin yaro gaban mu ya tashi kuma jinin mu ne amma kuma yazo yana wautar da hankulan yana cewa wai abin da muke shiriri tani bautan kuma kanmu da muke shiriri tani yana ta duniya ibada irin tamu dan mutane yana zagin allolin mu da yaji sai ce kai wannan yaro da suke magana a kansa komai aka yi aljani ya shafe shi in aljani bai shafe shi ba zai zo yana maganganun irin wannan ba zai zo yana kushe mutanensa ba akan ibadar da suke ba zai zo yana aibanta allolinsu ba yana cewa waɗanda suka mutu akan irin abin da suke an wuta ne yace kai wannan yaro zan taimake shi kafin in bar Makka duk inda yake sai na nemo shi a Makka na taimaka masa na masa rukiya saboda alamu yana nuna tabin Allah yana da tabin shafan aljanna ya wuni ranin yana neman annabi bai same shi sai ce to ba zai tafi Yaman ba sai ya ga annabi ya taimaka masa ya masa rukiya ya kwana garin Makka washe gari da yazo sai ya samu annabi cikin kafin Ka'aba yake ce annabi na ji abin da mutanen ka suke tattaunawa akan ka ba su matsala kuma sai na fahimci wannan matsala ba zai rasa nasaba da shafan aljani ba to zan maka ruki annabi irin amsan da yake masa sai ce kai na fahimci ma matsalar ka ba babba ba ce zaka iya samun waraka cikin sauki saboda nayi rukiya ma wanda matsalar su ta fi taka taninka ta da kuma sun samu sauki kai naka da gani cikin sauki gaggawa zaka samu sauki annabi yace masa ka gama yace in ka gama yace annabi yace innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار سيتي كاي ماي تامن wannan magana ta ce annabi ya maimaita masa yace kare maimaita mun ya maimaita masa sai ce kai ni tunda nake a rayuwata na je gurin matsa na je gurin bokai na je gurin matsubbata na je gurin mawaka da duk wani wanda yake tinkaho da zalakan harshe da fasaha ban taba jin magana irin ta kanta wannan magana komai akai ba naganagan magana ba ce to zuwa ga me kake kiran mutane sai ce ina kiran mutane yi imani da Allah shi kadai yake abun bauta ba shi da abokin tarayya sannan kuma ni manzon Allah sai ce to yanzu in na yadda na sallama na mika wuya mai zan samu wani alfazu zan samu yace zaka shiga aljanna Allah zai saka aljanna sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasul kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi mu'jiza ta bangaren abin da suke tinkaho da ita na zalaka na hashi to shi yasa idan ka duba maganan annabi zaka ga cikin take da fasaha innamal a'malu binniyat to shine malamai suka ce za a iya kaddara innamal a'malu sahihatun maqbulatun binniyat ai ayyuka suna zamantowa ingantattu ne karbabbu gurin Allah din an yi niyya jinin ba ayyuka ba za su zama karbabbu ba kaje ka fudda kudi ka bayar ba tare da niyan sadaka ai ba zai zama layin sadaka shine innamal a'malu sahihatun maqbulatun binniyya wasu daga cikin malamai sun ce za a kaddara wannan wasu kuma suka ce a ba wannan za a kaddara za a kaddara waqi'atun innamal a'malu waqi'atun binniyyat ai ayyuka suna faruwa ne da niyya kaga dai duk ma'anar ta su ayyuka suna faruwa ne da niyya ko kuma a ce ayyuka suna samun karbuwa gurin Allah subhanahu wata'ala da niyya to sai kuma akwai kaddarawa ta uku kenan an samu kaddarawa har guda uku na farko muka ce wasu malamai suka ce za a kaddara maqbulatun sahiha innamal a'malu maqbulatun binniyat ai ayyuka suna zama karbabbu ne gurin Allah in an yi niyya ko wasu kuma suka ce innamal a'malu za a kaddara kalmar waqi'atun binniyat ayyuka suna faruwa ne da niyya kenan in ba niyya ba za su faru ba yanzu an ce mutum yayin aikin da ba niyya ai an sa shi abin da ba zai taɓa yi ba ai ba aikin da zai yi ai ba niyya in kaga an yi aikin da ba niyya wannan sai dai mahaukaci amma in dai mai hankali ne duk aikin da zaka yi zaka dole sai yayi niyya zai je gida da ma yi niyya zai zai tafi masallaci duka dole sai da niyya yanzu aka ce ka tafi masallaci ba tare da ka yi niyya ba ai ba zai yi duk abin da zaka yi dole sai shi yasa suka ce za a kaddara waqi'atun innamal a'malu waqi'atun binniyya wasu kuma malamai na uku kenan suka ce a'a za a kaddara al a'malu salihah aw fasida maqbula aw marduda binniyya ayyuka suna zamantowa ingantattu da niyya sannan suna zamantowa marasa inganci da niyya suna zama karbabbu da niyya suna zama wanda ba a karbe su ba da niyya kamar ya yanzu misali mutum ya zo ya yi sallar isha mutum biyu ne suka zo suka yi sallar isha daya Allah ya karbi isha sa dai kuma Allah bai karba ba me yasa niyyar su niyyar daya ya bambanta gashi dai sallar da suka yi a guri guda suka yi lokaci guda kuma surar sallar iri guda daya ma shi ya ja su sallar to amma da Allah ya tashi sai karbi sallar daya daga ciki bai karbi na daya ba gashi dai lokaci guda suka yi guri guda suka yi kuma surar sallar iri daya shi wannan da Allah ya karbi sallar sa yayi wa Allah sallar ne yana neman yardan Allah shi kuma wannan da Allah bai karbi sallar sa ba yana ya ga mutane suna zaune watakilla ba ta zaunen ma ba zai sallah ba kar a ce wani baya sallah tsoron kar a ce wani baya sallah sai tashi sallah ka gaba wa Allah yi wata yayi ne tsoron kar a ce wani baya sallah to shi kuma sai Allah ya ki karban sallar sa saboda ba wa Allah yi ba Allah yana karban aikin da aka masa to shine suka ce za a kaddara innamal a'malu salihatun aw fasidatun binniyya ai ayyuka suna zama kyawawa ne in an yi kyakkyawar niyya suna lalacewa su zama munana in an yi mummuniyar niyya yanzu wannan da ya yi mummuniyar niyya a sallar sallah ai ta zama lalacewa kaga gashi dai sallah yayi sallah ai abu a bace a bar kyau to amma kuma ta zama lalacewa saboda lalacewar niyya kenan niyya na sa aiki ya zama kyakkyawa kuma tana sa aiki ya zama mummuni a lokacin da kai kyakkyawan niyya sai aikin ka ya zama kyakkyawa lokacin da kai mummunan niyya aikin ka ya zama mummuni yanzu su wannan mutum biyu da suka yi sallah daya ya yi kyakkyawar niyya sai aikin sa na isha da yayi sai ta zama kyakkyawa kun karbabbiya gurin Allah daya kuma ya yi mummuniyar niyya sai aikin sa ya zama mummuna shi yasa Allah yake karban sa saboda Allah ba ya karban mummuna inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban haka Allah yake subhanahu wa ta'ala to anan gurin dan uwa zamu ga an ce mana binniyat da kuma binniya innamal a'malu binniyat a wata riwayan kuma binniya to menene bambanci tsakanin waɗannan guda biyu tunda ya ce mana wa fi riwayatil dinniya ai ayyuka ba sa faruwa su zama karɓaɓɓu gurin Allah sai da niyoyi kaga a wata riwayar kuma sai da niyya to menene bambanci tsakanin riwayoyin nan guda biyu da wanda suka ce dinniya riwayar da ta zo dinniya annabi ya faɗa da riwayar da ta zo dinniya annabi ya faɗa to malamai sun yi kokarin fito mana da bambanci tsakanin waɗannan lafuzza guda biyu cewa da aka yi innamal a'malu binniyat ai ayyuka ba sa faruwa su zama karɓaɓɓu a gurin Allah subhanahu wata'ala sai da niyoyi suka ce dube da cewa ita niyya ba kwaya ɗaya ba ce niyoyi suna da yawa yanzu wani zai zo ya yi niyya zai yi sallah wa Allah wani kuma zai zo ya yi niyya zai yi sallah don mutane kaga an samu niyya nau'i guda nawa nau'i guda biyu wani zai zo ya yi sallah don neman yardan Allah wani zai zo ya yi sallah don tsoron azaban Allah wani zai zo ya yi sallah don kwaɗayin falalar da ke gurin Allah kaga niyoyi ne daban daban shi wannan ya yi don neman yardan Allah kaga niyya ce wannan ya yi don tsoron azaban Allah kaga niyya ce ta bambanta da wancan amma kuma duka niyya ne kyawawan niyoyi kai ibada don neman yardan Allah don kwaɗayin talala da tanadi da Allah ya yi wa wanda ya yi wannan ibada don tsoron azaban Allah duk waɗannan niyoyi ne wanda suke kyawawa amma kuma daban daban ne to sai aka samu mutane guda hudu ko biyar wannan shi ya yi sallar don neman yarda Allah wannan ya yi sallar don tsoron azaban Allah kaga niyoyin sun bambanta amma duka kyawawa wannan ya yi sallar don kwaɗayin falala Allah kaga niyoyin sun bambanta amma duka kyawawa wannan kuma ya yi sallar don a ce yana sai da sallah kaga niyoyi guda hudu wannan kuma ya yi sallar don kar a ce wani baya sallah kaga kowa dai da irin niyyar sa shi yasa annabi ya ce innamal a'malu binniyat ya zo da shi jam'i saboda niyoyin mutane suna bambanta niyoyin suna da yawa sannan kuma ayyukan da ake musu niyoyin su ma suna da yawa shi yasa a'mali ya zo jam'i ba a ce innamal a'malu ba ya zo innamal a'mal tunda akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji akwai kaza akwai karatun qur'ani akwai umurni da kaga duk wannan ayyuka ne kuma kowane aiki ka zo yana bukata ka musu ne ga matsaniya to shi yasa annabi ya ce innamal a'malu binniyat yanzu mun fahimci dalilin da yasa ya zo jam'i to yanzu riwayar da ta zo kuma innamal a'malu binniyat da ya zo muku radi tilo bai zo da jam'i ba menene hikimar wannan riwayar wasu daga cikin malamai suka ce dube da cewa zuciya ita kadai ce tunda ita kadai ce kuma a cikinta ake niyya shi yasa aka zo da shi mukuraji sannan wanda za a yi abin dan shi kadai ne Allah ya samu wanda wanda za a yi abin dan shi tunda shi kadai ne kaga sai a sa da niyya ta zama to kubra da ta zama to wannan shi ne dalilin da yasa aka ce innamal a'malu binniyat sai ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa wa inna ma li kulli mri'in ma nawa ai kowane mutum yana da sakamakon niyya idan kai kyakkyawar niyya za ka samu kyakkyawan sakamako in kai mummuniyar niyya za ka samu mummuniyar sakamako haka kenan da ayyuka kowanne yana da niyyarsa kyakkyawa ko mummuna sannan kuma duk niyyar da kai za ka samu sakamakonta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yace man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatan biha hasanatan kana wanda yayi niyyar zai yi aiki kwaya ɗaya kyakkyawa sai dai ba za a bashi lada ku shi yasa annabi ya ce inna ma li kulli mri'in ma nawa mun fahimci wannan bayani yanzu kai niyya za ka yi sadaka da naira 1000 gobe in Allah ya kai in ka fita da safe da ka fita ka zo fita sai aka ce man da ya kare magi ya kare kaza ya kare kai kuma ka tana da dubun nan fa za ka yi sadaka da ita ita ce kai amma in dai nayi sadaka da dubun nan fa ni ma zan shiga riza na fasa to duk da ka fasa za a baka lada guda cikakke shine man hamma bi hasanatin wa lam ya'malha kutiba lahu hasanatan kamila wanda yayi niyyar zai aikata kyakkyawa guda sai kuma bai aikata ba to za a bashi lada cikakke to shi yasa annabi ya ce wa inna ma li kulli mri'in ma nawa kowane mutum yana da sakamakon niyyarsa
kenan inda kai kyakkyawan niyya ko da baka aikata ba za a baka ladan wannan niyyar ka in kuma ka aikata za a ninka maka wannan aikin sau goma misali ka fita da naira 1000 sai kai sadaka za a baka ladan wanda ya sadaka da 10,000 wannan ka'ida ce Allah ya sa wa kai man da'a bil hasanati falahu ashru amsalih wanda yazo da kyakkyawa kwaya daya za a bashi ninkin ta sau goma ka tira naira 100 kai sadaka sai a ninka maka kamar wanda yayi sadaka da naira 2 ka zo kai sallar isha sai a baka ladan wanda yayi isha guda 10 kai sallar asuba sai a baka ladan wanda yayi asuba sau goma man da'a bil hasanati falahu ashru amsal shine annabi yace wa innama likulli imrin ma nawa ai kowane mutum yana da sakamakon niyyarsa to annabi da ya gabatar da waɗannan abu bayanai guda biyu cewa duk ayyuka da ka gani ba shi ruwa ya faru kuma ya zama karɓaɓɓe gurin Allah sai da niyya kyakkyawa sannan aiki zai iya zama Allah bai karɓe shi ba in an yi niyya mummuna to dan abun ya fito mana sosai sai annabi zai buga mana misali yanzu bayanin da za mu zo mu karanta nan gaba misali annabi zai buga mana kaman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli kaman kana hijratuhu ila dunyan yusibuha imra'atun yatazawwaja fa hijratu wannan misali ne annabi zai buga mana ina ga saboda kurewan lokaci arashan wannan hadisi za mu jinkirta bayani kansa sai Allah ya kai mu mako na gaba duk da girman wannan hadisi da kuma fa'idoji da ya tara wanda suke masu tarin yawa kuka ga ya kamata mu tsaya mu bashi haƙƙinsa na bayani akan gaba-gaba na hadisi din in mun kammala sharhi kan hadisin kuma sai mu zo mu ayyana darussa da za mu ɗauka ƙarƙashin hadisin da fa'idoji malamai sun ambaci fa'idoji wanda ba su gaza 20 ba in ka bibiya ma wannan ya kawo kaza za ka samu fa'ida da ba su gaza 50 ba karkashin wannan hadisi idan muka zo muka kammala karatu a hadisin ina ga ko da ba mu dirgo fa'idoji da suka kai 20 ba za mu dirgo guda 15 abubuwan da muka karanta da suke daidai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta da sakamakon kurai ko su kan harshe Allah ba ta mana masu samu